أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بايعك أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا متكرب ودياغ الله جل وعلا ديراية دمو يسان يامو مكيغن ون رمضان ان اتكن راي ورم وان ديوا waɗanda sun yi azumin Ramadan waccan shekarar sun halarci abubuwan da ke cikin sa na ayyukan alkhairi amma ajali ya tsaya tsakanin su da wannan wata Allah madaukakin sarki yayi mana ni'ima da ya sanya mu muka halarci wannan muna masu lafiya muna cikin addinin musulunci muna masu imani kuma muna kwadayin ladan da ke cikin wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki yayi mana muwafaqa na zamantowa cikin waɗanda suka yi azumin wannan wata suka yi tsayuwar dare a cikin sa imanan wahtisaba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadana wa qamahu imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda yayi azumin watan ramadan yayi tsayuwar tarawi a cikin sa yana mai imani yana mai neman lada Allah madaukakin sarki zai yafe masa abin da ya gabata na zulubansa ya zamanto daga cikin al'adar wannan al'adar mu a wannan wata wato karatun alqur'ani tafsirin alqur'ani mai girma wanda wannan al'ada a koyaushe muna ambaton tushenta da kan cewa ta samo asali ne tun daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma murgaya magabata na kwarai salafuna salih wanda suka gabata Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a cikin hadisin Abdullah ibn Abbas ya kasance mala'ika Jibril yana mudarasar alqur'ani wato suna yin darasu na alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan darare na wannan wata na Ramadan a hadisin Fatima radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Jibril yana yin mudarasa yana karanta muna karatun alqur'ani da shi a kowace shekara mu sauke alqur'ani a cikin ramadan a wannan shekarar sauka biyu muka yi yace bana ganin wannan wani alama wata alama ce facewar face wato gabatuwar ajali na saboda haka wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kasance yana kebance wannan wata ga alqur'ani kuma wannan akwai hikima a ciki domin shi alqur'ani an saukar da shi a cikin watan ramadan saboda haka watan ramadan watan alqur'ani ne haka ya zamanto al'adar sauran waɗanda suka zo daga baya-bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga sahabbai da tabi'ai an ruwaito daga cikin magabata na ƙwarai akwai Qatada ibn Da'amah as-Sadusi wanda yake rainon Anas ibn Malik ne tabi'i ne daga cikin tabi'an Basra malamin tafsiri malamin hadith malamin fiqh ya kasance idan watan ramadan yazo sai ya daina riwayar hadisi ya daina amsa fatawa ya mayar da kansa wato ya shagaltu da karantar da tafsirin alqur'ani haka zalika imamu na malik kowa ya san imamu malik imamu daril hijra rahmatullahi alayhi malamin fiqh ne malamin hadith ne amma idan watan ramadan yazo sai ya bar komai sai dai ya shagalta da alqur'ani Al-Qur'ani Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da cewa littafi ne mai albarka. Wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu. Wannan Al-Qur'ani ne mai albarka da muka saukar da shi. Kuma Allah ta'ala ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab. Littafi ne wanda muka saukar da shi ya zuwa gare ka ya Rasulullah mubarakun mai tarin albarka. Liyadabbaru ayatihi domin su rinka tuntuntuni a cikin ayoyinsa waliyatadhakkara ulul albab kuma domin ma'abuta hankula su wa'aztu da alqur'ani saboda haka alqur'ani mai tarin albarka ne to wannan wata da yake watan alqur'ani ne ya dace mu nemi albarkar da ke cikin wannan littafi mai albarka domin ya zamanto alkhairin da Allah ya sanya a cikin wannan wata ya zamanto mun samu ƙari a kansa domin ma'ana albarka shine ƙarin alkhairi da dawwamarsa ƙarin alkhairi da dawwamarsa wato alkhairin ya zamanto ya ƙaru akan alkhairin da dama yake akwai sannan kuma ya zamanto dawwamamme ne ba mai yankewa ba ma'ana wato zai kawar da sharri ya zamanto alkhairin ya dawwama tare da mutum wanda yake babu abin da mutum yake nema a rayuwarsa irin dawwamar alkhairi saboda haka albarka ita ce abin nema to mu nemi albarkar da ke cikin alkur'ani ta hanyar kusantuwar mu gare shi a cikin wannan wata mai albarka ta hanyar tilawarsa magabata na kwarai sun kasance suna yawaita tilawarsu da suke ga alkur'ani akwai daga cikin malaman Imam Ahmad ibn Hanbal Yahya ibn Sa'id al-Qattan malamin hadith ne daga cikin manyan malaman Imam Ahmad daga cikin manyan malaman Basra ya kasance idan watan Ramadan ya zo a kullun yake sauke alkur'ani ya kebance wannan daga wato ibada ta musamman ta cikin watan Ramadan ga alkur'ani to haka ya kamata kowa wato yayi kokari ya yawaita kusantuwarsa wato ya tsananta kusantuwarsa ga alkur'ani a cikin wannan wata yana daga cikin kusantuwar mu da alkur'ani da zamu yi a cikin wannan wata sanin tafsirin sa sanin ma'anonin ayoyin domin karatun alkur'ani abinda ake nufi a cikin karatun alkur'ani shine ka karanta shi karatu na fahimta kamar yadda Allah ta'ala ya ce liyadabbaru ayatihi domin su yi tadabbur wato shine fahimta mai zurfi da tunani mai zurfi a cikin ayoyin alkur'ani to mutum ba zai samu fahimta mai zurfi ba yayi kuma tunani mai yayi zurfin tunani a cikin ma'anonin ayoyin alkur'ani idan ba ya fahimci ma'anarsa ba in ba ya san tafsirinsa ba dan haka sanin tafsirinsa yake da muhimmanci dan haka halartar majalisai na tafsirin alkur'ani a cikin watan Ramadan yake da muhimmanci saboda ta haka ne mutum zai fahimci alkur'ani ya zamanto cikin masu tadabburi a cikin littafin Allah Allah madaukakin sarki yayi mana alkhairi mai yawa a cikin wannan al'umma tamu wannan nahiyar da muke da wannan al'ada ta yin tafsirin alkur'ani a cikin watan Ramadan wannan al'ada ce kyakkyawa za ka ga gidajen radio gidajen television duk abinda aka dunguma akan yi kenan saboda ya zamanto kunnuwan mutane da zukatansu su zamanto alkur'ani wato su zamanto alkur'ani yana shigar su yana kwankwasar su wanda yake wannan shine zai kawo tarin albarka gare mu a cikin alkur'ani haka zalika yana daga cikin abinda zamu yi mu kusance alkur'ani wato mu kusance shi ta hanyar kokarin haddasa mu haddace shi mu rinka wato yawan karanta shi da muraja'arsa sawa'un a cikin sallah ne ko a wajen sallah mafi soyuwar yadda mutum zai muraja'an alkur'ani shine a cikin sallah domin karatun alkur'ani a cikin sallah shine yafi kowanne sannan karatunsa a wajen sallah daga mushaf sannan karatunsa a wajen sallah da zuci da ka in kai karatunsa a cikin sallah ka hada ibadu masu yawa sannan kai karatunsa daga cikin mushaf ka hada ibadar tilawa da ibadar kallon alkur'ani sannan in kai karatu daga zuciyarka ka hada ibadar tilawa kawai duk da yake baka samu ka karanta shi ba dan haka malamai suka sanya shi a cikin daraja ta uku to duk wannan ya zamanto cewar wanda ya sauƙaƙa gare ka dangane da irin zarafin da kake ciki na rayuwa ya zamanto dai baka yanke silarka da alkur'ani mai girma ba saboda haka waɗanda suke ƙoƙarin hadda alkur'ani da muraja'arsa a cikin wannan wata sun samu nasibi na wato kusantar wannan littafi mai albarka kuma ƙaunarmu shine Allah maɗaukakin sarki ya game mu gabaki ɗaya da albarkar da ke cikin wannan littafi mai tarin albarka kamar yadda ya sifanta shi da shi ya ba mu daga cikin albarka alkur'ani ya ƙara mana daga cikin albarkar watan Ramadan ya sanya mu a cikin ahlul qur'an alladhina hum ahlullahi wa khassatuhum abu na ƙarshe dangane da alaƙar mu da alkur'ani shine ƙoƙarin aiki da shi domin ainihin ma'anar tilawa alkur'ani yanje cancanci a karanta shi wanda Allah ya yabi masu yinsa Allah ya ce alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih waɗanda muka ba su ilimin alkur'ani ilimin littafi suna karanta alkur'ani suna tilawarsa yanda ya cancanta a yi tilawarsa waɗannan su ne suka yi imani da shi imani na gaskiya sayyidina umar ya ce ma'anar suna tilawarsa yanda ya cancanta a yi tilawarsa shine suna halatta halal ɗinsa su haramta haramun ɗinsa su yi aiki da abin da yake tabbataccen ma'ana abin da yake kuma ba su fahimci ma'anarsa ba su yi imani da shi wannan shine abun nema wannan shine babbar manufa ta alqur'ani in an karanta shi ai aiki da shi saboda haka mu kokarin aiki da alqur'ani a cikin rayuwarmu ba ya zaman to kanta muna karanta shi ba sannan kuma muna jin umarnin sa muna takewa muna kauda kai ga barin sa wannan zai zaman to wato babban da na sani ga duk wanda ya haka Allah ya kiyaye mu a waccan shekarar mun karanta da karshen suratu Ali Imran da farkon suratu Nisa har zuwa aya ta 42 kuma wannan shekarar zamu tashi aya ta 43 a cikin suratu Nisa kamar yanda manhajin da muke akai shine kokarin daidai gurgudu bayanin abubuwan da ayoyin nan suke kunshe da su ba tare da wato sanya wata wani fage da ake tsammanin cewa sai an ci shi ba a ciki ko a ce sai an sauke alqur'anin ko sai an yi nisfi ko sai an yi rubu'in alqur'ani ko sai an yi izfi kaza maksudi abinda ya sauka na wato fahimtar ma'anan ayoyi din musamman kuma waɗanda suke suna da hukunce-hukunce bayyana abubuwan da suka kunsa na hukunce-hukunce domin ya zama tokan cewa mun samu fahimta mai zurfi a cikin alqur'ani idan Allah ya sa mun yi karatun wato mun karanta nasibi mai yawa to alhamdulillah kuma ba mu karanta nasibi mai yawa ba abinda Allah abinda muka gurgurda abinda muka karanta sawun izfi biyu ne izfi uku ne izfi hudu ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya masa albarka dan haka zamu fara kamar yadda muka ce daga aya ta 43 a cikin suratul nisa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sala ya ku wadanda suka yi imani la taqrabus sala kada ku kusanci sallah wa antum sukara a halin kuna maye kuna wato cikin maye hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke fadi wala junuban kada ku kusanci sallah kuna cikin halin janaba illa abiri sabilin sai dai in kuna halin tafiya hatta taghtasilu har sai kun yi wanka wa in kuntum marda idan kun kasance marasa lafiya aw ala safarin ko kuna halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'id ko dayan ku yazo daga makewayi aw lamastumun nisa ko kuka shafi mata falam tajidu ma'a sai ba ku samu ruwa ba fatayammamu to ku yi taimama sa'idan tayyiba da bangar da wato bayan kasa da kasa wadda take tsarkakakkiya famsahu bi wujuhikum wa aydikum sai ku shafa fuskokinku da hannuwanku innallaha kana afuwan ghafura lalle Allah ya tabbata mai afuwa mai yawan gafara wannan ayar ta zo bayan bayanin hukunce-hukunce na rayuwar zamantakewar al'umma na rayuwar aure na kuma wato alaka da iyaye da dangi da marayu da makwabta da miskinai da sauran mabukata dake cikin al'umma sai Allah madaukakin sarki ya kawo bayanin wannan hukunci wanda yake a bayyana hukunce-hukunce muhimmai da suka rataya da babbar ibada da take ita ce ibada da tafi komai a cikin addini bayan imani ita ce ibadar sallah a wannan ayar an ambaci sababin saukarta ayar wato hanin a halarci sallah a halin maye Imam Tirmidhi ya ruwaito daga hadithin Sayyidina Ali ibn Abi Talib hadisi wanda yace hadithun hasanun gharibun sahih hasan ya hadisi ne ingantacce duk da yake ba an ruwaito shi da isnadi guda daya Sayyidina Ali yace Abdurrahman ibn Auf sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayyaci sahabbai zuwa cin abinci a lokacin nan ba a haramta musu shan giya ba bayan sun ci abinci ya kawo musu giya suka sha sai magaruba ta yi suka tashi za su yi sallah sai suka kaddamar da Sayyidina Ali ya yi sallah da ya tashi ya fara ya bude a sallah da qul ya ayyuhal kafirun ya ce qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun ya ce la a'budu ma ta'budun ba na bauta ma abinda kuke bauta ma mu kuwa muna bauta ma abinda kuke bauta ma wato tamkar wannan na annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma mu ga namu to saboda a cikin maye sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya shine cewar ya ku wanda kuka yi imani ya ku wanda suka yi imani kada ku kusanci sallah a cikin cewa kada ku kusanci sallah ba kada ku yi sallah ba akwai mubalaga wajen wato nisantar da su daga maye kan cewar idan kuka shiga cikin halin maye to kada ku kusanci sallar ma kwata-kwata ba ma kada ku yi ta ba hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke fadi a cikin cewar a cikin umar hana su kusanci sallah bayan yadda sallah take a wajen su a cikin hana su kusanci sallah akwai isa matuka wajen wato nisantar da su daga shan giya wannan ayar bata haramta musu shan giya ba domin giya ta kasance alal bara'atil asliya suna shan ta a bisa yanda dukkan wani abu wanda yake kafin shari'a ta zo halal ne dukkan wani abu kafin shari'a ta zo halal ne har sai haramci ya zo saboda haka giya ma tana daga cikin wannan kamar yadda hadisin sayyidina Umar ya bayyana haramcin giya ya zo mataki uku ne ya zo mataki uku mataki na farko shine a cikin suratul baqara da suka tambaya dangane da giya yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas aka za su tambaye ka dangane da giya da caca Allah ya ce ka ce musu a cikin su akwai laifi mai girma da kuma amfani ga mutane amfani wani amfani wa manafi' aka kawo ta da sai da nakira wani amfani ga mutane amma laifin aka ce mai girma ne to saboda haka suna ganin tunda akwai amfani suka ce to mu za mu shata dan amfanin da ke ciki ba dan laifin ba amfanin muke nema ba laifin ba saboda haka suka ci gaba da shaki sayyidina Umar ya ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya Allah ka bayyana mana bayani ta wato mai warkarwa a cikin sha'anin giya to sai mataki na biyu shine wannan yanzu da aka samu wannan haditha wannan wato a katubara da ta faru a cikin sallah domin katubara ce aka wato alqur'ani ya zama tokan cewa an canza shi saboda me saboda halin maye sai wannan ayat ta sauka aka hana su rinka shan giya yayin da za su kusanci masallaci su kusanci sallah yayin da suke cikin halin maye bayan sun sha giya to wannan sai ya sanya su ba sa shan giya masu shan a cikin su ba sa sha sai bayan sallar isha tunda bayan sallar isha za su yi bacci in suka wayi gari da asuba a mayan ya riga ya hau da kuma bayan sallar asuba tsakanin asuba da azhar sun je sun shiga cikin harkokin su na rayuwa yayin da za zo sallar azhar a wato mayan ya riga ya hau to sai a wannan ya zamanto cewar ya rage cakuduwarsu da giya din duk da haka sayyidina Umar ya ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya Allah ka bayyana mana bayani mai warkarwa dangane da giya sana Allah ya saukar da ayar karshe ta suratul maida ya ayyuhal ladina amanu innamal hamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun a cikin cewa sa fajtanibuhu ku nisance su domin ku samu rabauta wannan ya zamanto babu sauran uzuri ya mai da shan giya haramu wannan ita ce matakan da aka bi kuma a cikin wannan akwai hikima wajen cewar abin da ya zamanto ya tabbata a cikin rayuwar al'umma baka raba su da shi cikin lokaci kankane da gaggawa sai ka dauki mataki Allah madaukakin sarki da ya biyar da sa yana da ikon ya ce lokaci daya kada ku sha giya kada ku yi zina kada ku yi kaza amma sai ya rinka bi da su a hankali mataki domin ya zamanto cewar yayin da umarnin Allah zai zo ya zamanto cewar zukata sun riga sun shiryu kuma an lura da irin rauni na mutum an bi da shi daga halin raunin sa zuwa ga halin da zai iya bin umarnin shari'a abinda ake nufi da wa antum sukara alhali kuna cikin maye as-sukara jam'u sakran wato masu maye an dauko shi daga as-sakr as-sakr shine kullewa domin mai maye hankalinsa ya kulle ko yanzu laraba zaka tuna cewa sakiril ba wato ka rufe kofa as-sakr abinda ake nufi da as-sakr shine al-ighlaq kullewa wato me wanda yake cikin maye hankalinsa ya kulle bi ma'ana ba zai fahimci abinda yake yi ko yana cikin hankalinsa ko ba cikin hankalinsa ba zai yi abu a cikin maye wanda idan mayen ya kau ya dawo cikin hayyacinsa zai mamaki zai inkarin kan cewa yayi wannan shi yasa ne idan mutum yake cikin maye ba a karban ikrarinsa idan yazo yayi ikrari kamar lokacin da ma'iz wanda ya zina yazo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zina sai ya ce masa asakranu an kai kana cikin maye ne ma'ana da yana cikin maye ba zai karfi wannan ikrarin nasa ba wanda yake haka yake wanda yake cikin maye ba a karban ikrarinsa haka dalika wato ciniki da ya kulla ko aure da ya kulla a cikin maye ba shi da inganci la yalzamu sakrana iqrarul uqud bal ma jana itqun talaqun wal hudud abin ikrari da mai wanda yake cikin maye yake ba a karban sa idan mutum yaje yace yayi kaza ko kuma yaje yace ya sai da gidansa ko kuma yaje yace shine yayi mawala kazafi ko shine yayi kaza in dai yayi ikrari ba za a karbe shi ba wannan ba zai lizince su ba haka dalika dukkan wani akadi wanda yayi dukkan wata mu'amala da ya kulla sawa'un ta ciniki ko ta aure ita ma ba za ta lubunce shi ba amma aljinayat bal ma jana abinda yaje ya laifin da yaje wato ya tsoworin sa wannan yana lazimtar sa a haka zalika kamar wato idan ya yantar da bawa ko yayi saki ko kuma yayi wani abu wanda yake akwai haddi a cikin sa mutum in ya sha giya yaje yayi zina ba zai ce ai yana cikin maye bane wannan ba zai kawar masa da wannan ba dole za a yi masa haddin zina ko ya sha giya yayi kazafi ya shagiya ya zo yana yi ma mutane kazafi yana zagin su yana ce ma wani dan zina ko yana ce ma mace ta yi zina ko yana ce ma namiji ya yi zina aka yi masa magana ya ce wallahi ai ka san halin da nake ciki wannan ba zai amfane shi ba sai an masa haddi haka dalika in yayi saki a cikin maye shi ma wannan yana lizimtar sa domin shi ya sabbaba ma kansa shi ya shigar ma da kansa wato abin da yake zai ya sanya shi wannan saki to haka dalika ibadar sallah idan mutum yayi sallah a cikin maye sallar sa ba kai ba dan Allah madaukakin sarki ya hana shi ya halarci wajen ya kusanci sallah alhali yana cikin halin maye sannan yace wala junuban kada ku halarci sallah alhali kuna cikin janaba aljanaba abinda ma'khudatu min wato aljunub sifa ce mushabbaha ta me janaba aljanaba shine wato abinda yake dayan abu guda biyu imma ya zamanto cewa mani ya fita daga jikin mutum ta fuskar jin dadi wa imma ya zamanto cewar ya sadu da wato namiji ya sadu da mace wato kowannen su zai zamanto mai janaba ko da ba a samu fitar maniyi ba wannan shine mai janaba wannan shine sune sabubban janaba guda biyu to wanda yake cikin halin janaba ana ce masa aljunu wato kamar abin nisantarwa me yasa aka bashi wannan sifa saboda ana ganin wanda yake da wannan ana nisantar da shi daga halartar ayyukan ibada domin an halatta shi aikin ibada kuma wannan yana da alaka tun daga wato a addinin ahlul kitab domin kamar a cikin at-taura a cikin sifrul lawiyin wanda suke cewa a cikin yanzu old testament leviticus kusan dukkan su bayanin mai janaba ne kuma wannan su ne sababin janaba su ma a wajen su sai dai hukuncin sun sha bamban inda yake nuna kan cewa addinin musulunci bai dauki komai daga addinin yahudawa ba domin a cikin addinin yahudi idan mutum ya fitar idan mani ya fita daga cikin mani ya fita daga cikin mani daga cikin namiji to ana daukan su cewa ba shi da sarki mai janaba ne kamar yadda wani ke daukan sa ba shi da sarki kuma sai yayi wanka a wajen yahudi to amma kuma in yayi wanka din to har rana ta fadi yana cikin rashin sarki duk da yayi wanka wankan ba zai ba shi sarki ba har yamma ta yi yana cikin rashin sarki in ko bai yi wanka ba in yayi to wato in ya zauna akan gado a hanyar janaba to wannan gadan kwana 7 ba shi da sarki idan ya taba mutum idan ya shafa wani mutum yana cikin janaba to mutumin nan da ya shafa shi ma sai yayi wanka in ba haka ba shi da sarki kuma ko yayi wanka din har yamma ta yi ba shi da sarki idan yayi tofi a jikin mutum yawunsa ya taba wani mutum alhali ba bai yi wanka ba yana cikin janaba in yawun mai janaba ya taba mutum to sai ya kwana 7 wannan mutumin da yawun ya taba sai ya kwana 7 ba shi da sarki sai ya kwana 7 ba shi da sarki kuma kafin sarkin sa ya dawo sai yayi wata hadaya da tattabara guda biyu kowace tattabara akwai inda ake yanka ta idan kuma suka sadu da juna da mace da namiji to su ma za a yi musu hukunci da janaba in aka yi musu hukunci da janaba ba za su samu tsarki ba sai sun yi wanka idan suka yi wanka din ba za su samu tsarki ba har sai rana ta fadi inda rana ne suka yi har sai rana ta fadi sannan ko da sun yi wanka sannan za su samu tsarki duk waɗannan abubuwan addinin musulunci ya zo ya shafe su shine abin da Allah ta'ala yake cewa wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana saukake musu yana sauke musu dukkan wato kange-kange da nauye-nauye wanda da ta kasance akan awan da suka gabata irin wannan nauyi da irin wannan kange kaga duk babu shi a cikin addinin musulunci idan mutum kana da janaba in ba za ka iya yin wanka ba saboda wata larura kai alwala sai kai baccinka kai alwala ka ci abincinka kai alwala ka shiga kasuwa kamar yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna in kuma kai wanka shikenan ka zama mai sarki in kuma kana da janaba dan ka gaisa da mutum wannan bai sami ba abinda zai same shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya hadu da Abu Huraira sai ya rinka makelewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi masa sallama dan su gaisa Abu Huraira sai yake make hannunsa da ya dawo sai ya koma gida yayin wanka sannan ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yace ya rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Abu Huraira me yasa lokacin da ne maka sallama in kake boyewa akan hanya yake cewa ya rasulullah asabatni janaba ce ta same ni sai ce subhanallah innal mu'mina la yanjus yayi mamaki yayi tasbihi yace ai mumini baya zamantowa wato najasa wannan yana daga cikin sauki da yazo a cikin addinin musulunci to Allah ta'ala yace in kuna cikin halin janaba kada ku kusanci sallah sai dai in kun kasance a halin tafiya hatta tabtasilu har sai kun yi wanka wannan ayar nassi ce akan cewa mutumin da yake da wato rashin tsarki saboda janaba ba zai yi sallah ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin Abu Huraira la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdath hatta yatawadda Allah ba zai karbi sallar ɗayan ku ba idan ya samu kari wato ya samu karewar tsarki har sai yayi alwala to wannan ayar kuma ta yi nassi akan cewar idan yana da janaba ba zai yi sallah ba har sai yayi wanka wannan ɗaya daga cikin tafsirin wannan aya kenan waɗansu kuma suka ce wala junuban illa abiri sabili kada ɗayan ku ya kusanci la taqrabu sala ay la taqrabu mawadi as-sala kada ku kusanci wuraren sallah sune masallatai in kuna cikin halin janaba illa abiri sabili sai dai domin ku ketare hanya ne hatta tabtasilu har sai kun yi wanka wato wannan ayar tana hana shiga masallaci ga wanda yake da janaba har sai yayi wanka sai dai dan ya ketare abiri sabil shine wato masu ketare hanya shine ka taho daga gefen masallaci ka fita domin ka je ka ɗebo ruwa wato suka ce wannan ya dace da halin musulmi a farkon addinin musulunci domin sun kasance a farkon musulunci gidajensu suna kallowa cikin masallaci kowane sahabi yana da kofar gidansa zata in wato zai je nemo ruwa sai ya ketare cikin masallaci sannan zai je ya debo ruwa to mutum ya kwana da iyalinsa ya tashi da janaba bashi da rijiya a gida yana buƙatar ya je ya debo ruwa ko ba kofarsa ba kawai kan titi take fadawa ba kofarsa cikin masallaci take budewa saboda haka sai dole in yana so ya je ya debo ruwa sai ya ketare masallaci to da haka da ya zaman to cewar mai janaba ba zai shiga cikin masallaci ba inda an ce ba zai shiga ba itlakan gabaki daya sai zaman to akwai takura a gare su sai Allah ya yi taugaciya yace illa abiri sabili sai dai idan halin kasancewa ku kuna masu ketare hanya ne wato ku shiga cikin masallacin ku ketare shi ku kutsa wato ku fita cikin masallaci ku fita inda za ku je ku debo ruwa sannan ku dawo daga baya ku yi wanka sannan ku zauna saboda haka ayar ta halatta a wato a wuce ta cikin masallaci ga mai janaba amma zama a cikin masallaci shi ta haramta saboda haka la taqrabu as-salata nan ay la tamkuthu fi mawadi' as-salah kada ku zauna a wuraren sallah sune masallaci wannan ma'ana ta zo ne akan mai janaba kuma wannan ma'ana hadisi ya inganta ta wato shine wanda yake da janaba ba zai zauna a cikin masallaci ba wanda shine ra'ayin jumhurin malamai ra'ayin jumhurin malamai mai janaba ba zai zauna a cikin masallaci ba amma zai iya ketarewa saboda bukata wato ya fita cikin sa ba da niyyar zama ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisin Aisha radiyallahu anha a cikin sunan Abi Dawud cewa inni la uhillu almasjid li ha'idin wala junub bana halatta masallaci ga mai haila ko mai janaba wannan hadisin malamai sun yi maganganu akan sa wadansu sun inganta shi wadansu sun ce bai inganta ba wasu sahih hadis ne wanda yake ya inganta saboda yana da shawahid ba su da yana da abubuwa da suka yi masa shaida wannan ya kuma dace da ma'anar wannan ayat ta alqur'ani cewa mai janaba ba zai zauna a cikin masallaci ba haka zalika mai haila mace mai haila ma ba za ta zauna a cikin masallaci ba dalili kuwa shine wannan aya kiyasin mai haila da mai janaba saboda kowanne daga cikinsu ba zai zamanto yayi tsarki ba sai yayi wanka mai janaba an ce sai yayi wanka to ita ma mai haila ba ta tsarki sai ta yi wanka dan haka hukuncin su ya zamanto daya dan haka in aka hana mai janaba zama a cikin masallaci mai haila ma za ta dauki hukunci daidai da nasa sannan kuma ga wannan hadisin na Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai halatta masallaci ba ga mai haila ko mai janaba sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata su halarci sallar idi wal ya'tazilna al-huyyadul musalla amma mata masu sallah su kaurace ma masallaci wajen sallar idi illa da aka ce su kaurace ma wajen sallar idi saboda haila su kuma yace ma Aisha radiyallahu anha yayin da ta yi haila tana aikin haji isna'i kullama yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt dukkan abinda mai yin haji yake yi ke ma ke amma kada ki dawafi da dakin Allah saboda dawafi da dakin Allah zai lizumta mata ta shiga cikin masallaci kuma ita mai haila ce sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Aisha wanda malamai abin yana cikin wanda al-Ukhburi ya ruwaito kamar yadda Ibn Qudama ya ambata yace Aisha radiyallahu anha tace masu itikafi mata a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka yi haila sun kasance ana fitar da su daga masallaci sai ai musu haima a wajen masallaci a farfajiyar masallaci fi rahmatil masjid idan da a ce mai haila za ta iya zama a cikin masallaci da an kyale ta tunda tana da dalilin zama me dalilin ta na zama itikafi tunda ta yi niyyar itikafi shine lazimtar masallaci amma da haila ta zo mata sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace su fita daga masallaci ai musu hailar su a wajen masallaci su ci gaba da itikafin amma wannan hadith din dukkanin su dalilai ne akan cewa mai haila ba ta zama a cikin masallaci kuma wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Aisha kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim yace nawilinil khumra mi komin shimfuda darduma wato shimfuda sallah daga masallaci sai tace inni ha'id ai ina haila ya rasulullah yace hay inna haydataki laysat fi yadiki hailataki ba a hannunki take ba wato ma'ana dan kin miƙa hannunki cikin masallaci kin dauko tabarma wannan bai zamanto cewar kamar kin shiga cikin masallacin ne gabaki daya ba domin me yasa tace tana haila me yasa za ta ce tana haila da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata ki miƙo mun tabarma saboda ta san cewa mai haila ba ta shiga masallaci ba dan haka tayi wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mata wannan fahimta ta kuskure ba ce sai ya nuna mata cewa aljuz'u la ya'khudhu hukmal kulli juz'i ba zai dauki hukuncin gabaki ɗayan jiki ba in hannu ya shiga ba wai kamar dukkan jiki ya shiga bane. Dan haka ne malamai suka ce da bishiya za ta zamanto tana cikin hillu, wato wajen harami, reshen ta yana cikin harami, idan aka sare bishiyar babu laifi, ba a sare bishiyar cikin harami, amma reshen bishiya dake cikin harami in aka sare shi ba a sare bishiya ba saboda wannan hadisi. Dan haka duk waɗannan dalilai ne da suke nuna kan cewa mace mai haila ita ma ba ta shiga masallaci. Waɗansu malamai sun saba daga cikin su, akwai mashhuri wanda ya saba a cikin wannan shine Ibn Hazm al-Zahiri, kuma Sheikh al-Albani ya bi shi akan wannan ra'ayi, kuma shine ra'ayin waɗansu daga cikin malaman mu na wannan zamani cewa mace mai haila ba laifi za ta iya shiga cikin masallaci. Suka ce dalili akwai wata mace wadda take mai hidima ga masallaci, tana kwana a cikin masallaci, tana da haimarta a cikin masallaci, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam har lokacin da ta rasu ma yace a nuna masa kabarinta ya je mata sallah. To tunda aka ce tana kwana a masallaci, mace tana kwana a masallaci, kaga zai zama to dole tana haila wata ran, kuma ba a yi bayanin cewa in tana haila ana fitar da ita ba, dan haka wannan ya nuna kan cewa mai haila tana zama a cikin masallaci. To amma wannan hujjar ba ta da ƙarfi, domin me? Domin hadisin Aisha ita ce mata masu haila, mata masu itikafi in suka yi haila ana fitar da su daga masallaci, ai musu haimarsu a waje. Saboda haka hukunci abinda ake so a ambata dangane da ita wannan matar shine ta kasance mai lizimtar masallaci, babu alaka da a bayyana me hukunci na yaya take in ta zo lokacin haila. Yaya take in ta zo lokacin haila sai mu duba sauran dalilai, da muka duba sauran dalilai sai muka samu hadisin Aisha dangane mai itikafi sai ita ma muka bata wannan hukunci. Saboda haka kasancewar tana zama a cikin masallaci lokacin da take da tana da haimarta a cikin masallaci, wannan bai kore cewa idan lokacin haila ta yazo tana fita daga cikin masallaci ba, wallahu ta'ala a'ala. Kuma wanda yake wannan shine mafi tsantseni shine mace mai haila wato ta kaffa kaffa kar ta shiga masallaci. Abin da yasa masallaci yana da girman gaske, masallaci Allah ta'ala ya ce wurare ne masu girma a bayan ƙasa, ahabbul biqa'i ila Allah masajiduha, mafiya soyuwan wurare a bayan ƙasa habbu biqa'a wajen Allah sune masallatai. Allah ya fi son masallatai a bayan ƙasa bisa kowane waje, shi yasa Allah ta'ala ya ce fi buyutin adina Allah an turfa, wato a ɗakuna wanda Allah ya yi izinin da a ɗaukaka su, a gina su a ɗaukaka su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ya ce hatta yin tofi a cikin masallaci kuskure ne, laifi ne, wato tofar da yawo a cikin masallaci da majina laifi ne. Saboda me? Saboda wuri ne mai alfarma mai girma da bai kamata wato a sanya masa najasa ba, dan haka bai cancanci ya zamanto kan cewa an kusace shi ba in ba a hali na kamala da tsarki ba. Dan haka mai janaba ba shi da tsarki ba zai shigo cikin masallaci ba, mai haila ba ta da tsarki ita ma ba za ta shigo cikin masallaci ba, amma mai karamin tsarki wato mai karamin kari shine kamar mara alwala babu laifi, tunda shi karinsa bai yi tsananin da za a ce sai yayi wanka ba. To Allah ta'ala ya ce wala junuban illa abri sabilan hatta taghtasilu, in kuna cikin janaba shi ma kada kusanci masallatai hatta taghtasilu har sai kun yi wanka. Wannan ya nuna kan cewa tsarkin mai janaba shine wanka, wanda yake kuma wannan mahallin ijma'i ne, kamar yadda wannan ayat ta nuna idan mutum ya da janaba sai yayi wanka, idan mani ya fita daga jikin mutum ta fuskar jin daɗi shine da kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza fadhta alma'a faghtasil, idan ka fitar da ruwa, idan ka fitar da mani da ƙarfin fita, wato irin fitarsa ta al'ada, kai wanka. Wanda ya nuna kan cewa idan ya fita ba bisa fita ta al'ada ba, shine irin fitar da mani zai yi ko saboda mutum ya ji tsoro, ko dan saboda ya ƙone, ko ya razana, ko ya farka daga bacci firgigit, za a yi jarabawa ya makara garin wato rudewa ya zamanto har ya fitar da mani. To wannan fitar mani ba za ta sa ya wanka ba, domin ba fita ce ta al'ada ba, dan cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza fadhta alma, wannan ba janaba bace, bai zamanto mai janaba ba. Aljunub sai idan fadhta alma, ya ta fitar da mani da karfin fita, ko kuma ya zamanto ka sadu da iyali. Ma'anar saduwa da iyali shine maghibul hashafa, shine ya zamanto kan cewa daidai inda ake yankewa na kaciyar namiji ya sadu, ya zamanto kan cewa ya shiga cikin wato farjin mace, sawa'un farji ya zamanto kan cewa ya shiga cikin farjin mace, wannan shine janaba. To hukuncin shine al-ightisal hatta tabtasilu, sai kun yi wanka. Wannan wanka shine mutum ya game jikinsa gabaki daya da ruwa, cuccudawa kamar yadda ya gabata ba sharadi bane, kamar yadda yazo a hadisai da suka bayyana yadda ake wanka, hadisin Aisha da hadisin Maimuna dukkan su a cikin sahihai, mutum ya yi alwala sannan ya alwala kamar wato ya wanke gabansa, sannan ya yi alwala kamar yadda yake alwalar sallah, sannan ya zuba ruwa sau uku a kansa ya tabbatar cewa ruwan nan ya cucuɗa kan nasa, sannan ya kwarara ruwa a jikinsa ya tabbatar ruwa ya gami ko ina a jikinsa a cikin wannan shari'a ta musulunci akwai wato tarbiya akan tsafta idan da za a ce ne ga lokacin da mutane za su rinka yin wanka wannan lokacin ba za ka iya sanin yaushe ne ya kamata a ce mutum yayi wanka ba amma da aka kayyade da kan cewa idan wani sababi yazo wannan sababin shine janaba idan yazo zai zama to kan cewa an yi wanka to wannan ya zama to cewa an sanya mana tarbiya ta yin tsafta za mu dan dakata anan akwai janaiza wata yar uwa Allah ya mata rasuwa za mu yi mata sallar janaiza yanzu saboda haka za mu je mu sallar janaiza sannan mu dawo a ci gaba da karatu da Allah sai a abinda ake so a wajen janaiza yawaita sahu sai a kokari a yawaita sahu din daga baya baya inda ya zamanto an yawaita sahu din Allah ya gafarta mata بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كما رأينا وانا آية تنونا منا وتوجبت وانكا لوكا جنبا زامن فهمتي مهمان تنصبتا أتكين الدين المسلمين دومون بازي يوبا أتي على المثالي idan daukarka ta kai ta kwana 10 to lalle kai wanka tunda daukar wani ta kwana 10 tafi daukar wani ta kwana 1 ai daukar wani ta kwana 1 tafi daukar wani ta kwana 10 saboda kan aka ce da dauda za a sanya mizanin ba yadda za a yi a gane yaushe ne ya kamata mutum ya yi wanka amma haga da aka sanya wani sababi na dabi'a wanda za a sanya ka kai wanka kaga ta tilas ba yadda za a yi a cikin addinin musulunci a samu addinin nan na kazanta na wanda za a ce saboda tsoron Allah mutum kullun yana nan cikin tsummokara in ya wuce sai wari sai dai a kama baki saboda zuhudu da rashin damuwarsa da duniya ba zai yi ba addinin musulunci saboda idan baka yi janaba ta zabi ba shine kana da mace ka sadu da ita in ma ka ce ma saboda ainihin zuhudu ba za ka yi aure ba wannan ku sabanin sunna ne in ka ce ba za ka yi wannan ba ta tilas za ta zo tunda za ka yi mafarki ko mace ko namiji kuma hukuncin duk daya ne ba wai namiji ne kawai yake yin da ana magana fitar da mani ba hukuncin ga namiji bane kawai hatta mata ummu salama ta tambaye annabi sallallahu alaihi afwan ummu sulaim ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah Allah baya jin kunya in mace ta yi mafarki ita ma za ta yi wanka kamar yadda maza suke yi yace na'am idza ra'atil ma yace idan ta ga wato danshi ya fita daga jikinta ita ma za ta yi wanka saboda haka ko mace ko namiji janaba ta dabi'a za ta same su in ma janaba ta zabi ba ta same su ba to kaga a cikin kowanne daga ciki sawa'un ta zabi ko ta dabi'a an wajabta maka yin wanka saboda haka aka wajabta a cikin addinin namu da dole sai ka tsaftace jikinka banda kuma sauran abubuwa na tsafta da suka zo kamar na wankan juma'a wanda yake shi kuma na sunna ne sannan Allah ta'ala ya ce wa in kuntum marda'a ala safar idan kun kasance marasa lafiya aw ala safarin ko kuma kuna cikin halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'id ko kuma ɗayan ku yazo daga bayan gida al-gha'id ma'anasa al-munhafid min al-ard wato waje wanda yake kwari domin su da a wancan zamani sun kasance ba su da banɗaki ba su da bayan gida suna zuwa bayan gari ne sai su samu kwararo in suka shiga ciki wanda yake tudu ba zai iya ganin su ba sai zamanto ya suturce su sai su yi qada'ul haja anan musamman dai abin da ya danganci bayan gari shi yasa ma nan watakila muka dauki bayan gari domin fita ake yi waje ko kuma a ce bayan gida duk daga wannan ma'ana ne duk daga asali daga ɗabi'ar larabawa yake daga baya ne aka zo ana yin banɗakuna a cikin gidaje amma da babu banɗakuna a cikin gidaje to shi yasa sai aka ce auja ahadun minkum min al-gha'ib ko kuma ɗayan ku yazo daga wato bayan gida shine waje wanda yake ake biyan bukata a cikin wannan akwai kinaya na wato fadan abu wanda yake ana ganin wato rashin dacewarsa da kazantar ambatonsa maimakon a ambaci yin najasar sai aka yi kinaya aka ce ɗayan ku ya zo daga makewayi wanda yake wani ya daga cikin ladabtar da mu da Allah yake yi da musaba ma bakinmu ambaton abin da yake kyakkyawa da ambaton da rashin ambaton wanda yake wato kunnuwa ba za su so jinsa ba ana jin kunyar ambatonsa aw lamastumun nisa ko kuma ko ka shafi mata wannan al mulamasa aka ambata wato kuka shafi juna da mata to anan malamai sai suka yi sabani tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas yace abinda ake nufi anan wajen shine kuka sadu da mata jima'i ake ni lamastumun nisa ai jama'atumun nisa kuka yi jima'i da mata yace Allah madaukakin sarki yana yin kinaya ne yana yin wato yana lullufewa ya jirwaye da kamar wanka baya fitowa ya fada abu gatsai haka saboda wannan Allah madaukakin sarki karimi ne Allah madaukakin sarki mai girma ne mai daraja ne baya fadan abin da yake haka wanda yake wato ake jin kunyar ake jin nauyin fadarsa to Allah shi ma mai kunya ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta Allah yace inna Allah hayyun karim Allah mai kunya ne mai girma ma'ana ta biyu kuma lamastum suka ce kuka shafi mata ma'ana mujarradin wato iltiqa'ul basharatal bashara fatar ku ta shafi fatar mace wanda bisa wannan ne waɗansu malamai suka tafi akan cewa mutlaqan idan mutun ya taba mace alwalarsa ta kare wanda ke shine mazhabar Imam Shafi'i idan mutun ya taba mace ko da sha'awa ko babu sha'awa ko da niyyar jin dadi ko ba niyyar jin dadi alwalarsa ta kare saboda suka ce zahirin wannan ayar kuma wannan shi tafsirin Ibn Mas'ud an ce aula mastumun nisa to amma wannan ma'ana tana da rauni saboda wannan ayar ta zo ta yi bayanin cewa ana yin taimama idan aka samu sababi daga cikin sababin wato in aka samu ɗayan biyu daga cikin nau'in kari rashin tsarki shine kari sawa'un ko karamin tsarki ko babban tsarki kaga aka yi maganar ja'a ahadun minkum min al-gha'ib wannan karamin kari ne to lamastumun nisa idan da aka ce shi ma karamin kari ne kaga ba ai bayanin babban kari ba saboda haka a dauki ayar a bisa ma'anar da Ibn Abbas ya fassara ta cewa lamastumun nisa ma'anarsa shine kuka yi jima'i da mata wannan shine zai nuna ainihin hikima ta alqur'ani cewa an ambata dukkan nau'i biyu na wato rashin tsarki da ake yin taimama idan ba a samu ruwa ba a maimakon sa domin ana yin taimama a maimakon alwala ana yin taimama a maimakon wanka in ku aka dauke su in ku aka dauki ma'anar akan cewa lamastumun nisa ana nufin shafa mata ba a ambaci wato janaba ba ba a ambaci jima'i ba sai ya zamanto cewa kenan an ce ba a yin taimama in aka rusa ruwa sai domin karewar alwala amma domin rashin wanka ba a wato taimama ba za ta zamanto maimakon wanka ba sai ta zamanto maimakon alwala wanda yake wannan sabanin ijma'i ne to a dauki ayar a ma'anar da take ta dace da ijma'i yafi da haka ma'anar lamastumun nisa da kan cewa jama'atumun nisa shine yafi wato karfi a wannan bigire saboda haka aula mastumun nisa ko kuma kuka shafi mata shine kuka yi jima'i tare da su falam tajidu ma'an sai ba ku samu ruwa ba wato kuna cikin kuntum marda in kun kasance marasa lafiya ba ku samu ruwa ba ko kuma a wajen dangane da rashin lafiya hatta mutumin da yake da lafiya yana da ruwan amma ba shi da wanda zai miƙo masa ba shi da lafiyar da zai iya ɗaukansa ko kuma ba zai iya amfani da shi ba domin wanda yake da ruwa ba zai iya amfani da shi ba hukuncinsa hukuncin mara ruwa ne domin wanda yake ba zai iya amfani da abu ba tamkar ba wanda ba shi da shi ne ko kuma kuna halin tafiya ba ku samu ruwa ba domin wannan shine galibi in kuna halin tafiya kuna daukan ruwa ne na guzuri kuma tafiyar su a cikin hamada ne saboda haka ba lalle ne ya zama tukan cewa kuna da isasshen ruwan da zai kai ku sha sannan ku yi alwala ba falam tajidu ma an da a cikin waɗannan halaye guda hudu wato shine kuna cikin rashin lafiya ba ku samu ruwa ba kuna cikin halin tafiya ba ku samu ruwa ba kun samu karewar alwala shine ja'a ahadun minkum min al-gha'ib ɗayanku ya zo daga makewayi wannan ya hada wanda ya bawali da wanda ya bayan gida da wanda maziyi ya fita daga gare shi daga cikinsa da wanda ya yi rihi da wanda ya shafa wato gabansa da wanda ya shafi mace da niyyar jin daɗi sabubban da yake su ne suke karya alwala duk sun shiga cikin ma'anar auja a hadin minkum mil ghaib amma aka ambaci guda ɗaya domin a yi tambihi a fadakar ga sauran aula mastumun nisa ko kuma kuka shafi mata wato ma'ana kuka yi jima'i da mata saboda haka ya tara da wanda ya yi jima'i da wanda ya yi mafarki ya zamanto kan da wanda ya yi mafarki wato wanda ya zamanto mai janaba ya shiga dukkan sababin wato wanka ya shiga cikin wannan ma'ana shi ma ya zama to bai samu ruwa ba falam tajidu ma'an fatayammamu to sai ku yi taimama sa'idan tayyiba da wato as-sa'id shine wajhul ard bayan kasa ku yi taimama da duk wani abu da yake bayan kasa amma tayyiban mai tsarki saboda ka sharadin abin taimama ya zama to abin da yake a bayan kasa ne ne daga wato jinsin kasa saboda ka ba za a yi taimama da itace ba tunda ba kasa bane ba sa'id bane amma za a yi taimama da dutse za a yi taimama da turbaya za a yi taimama da yashi za a yi taimama da yumbu za a yi taimama da kasar ma'adani za a yi taimama da dutse ma za a iya yin taimama da shi koda babu kura a kansa a bisa sahihin magana a matsabar Imam Malik wanda yake kuma shine abu wanda yake mafi rinjaye sabanin matsabar Imam Shafi'i waɗansu sun ce ba za a yi taimama ba sai da turbaya ko dutse ne sai dai idan akwai turbaya a kansa kuma turbayar dole ta zamanto ta bayan kasa to waɗanda suka ce dole sai da turbaya sun ce ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin Hudhaifa waj'ilat li turabuha turabuha masjidan wa tahura an sanya turbayar kasa ta zamanto wato wajen masallaci da kuma abin tsarki a gare ni suka ce to tunda aka ce turbaya wannan ya nuna kan cewa ba kowane waje bane na kasa a sai in turbaya din ce amma sauran malamai suka ce a ai riwayar daya hadithin Jabir waj'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun kasa baki daya ta zamanto masallaci da kuma wajen tsarki wannan ku da aka ce turbatuha wannan an yi tansisi ne akan abin da yake shine galibi abin da yake bayan kasa turbaya amma wannan bai kore sauran abubuwa wanda suke na jinsin abin da yake bayan kasa ba wanda yake wannan ma'ana akwai tausiya akwai yalwatawa ga al'umma in aka ce turbaya ce yanzu musamman a cikin wannan zamanin da muke ciki wanda yake zaka nemi turbaya a waje ka rasa amma taban banda abin da yake an yi masa sana'a kamar kwalta ko kamar siminti ko kamar kankare ko kamar interlock duk wannan ba kasa bace haka zalika in ana iska kura ta taso kace tunda an ce ai turbatuha to ga kura nan ta kasa sai ka sa hannunka shikenan sai kai taimama da wannan a dole ta zama to a bayan kasa turbaya ba wanda zaka tare ta a sararin samaniya ba a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafa fuskokinku da hannayenku wannan shine abin da ake yi a taimama a shafa hannaye da a shafa fuskoki da hannaye kuma sunna ma haka ta tabbatar a hadisin amma kuma hannaye din zuwa kafaini shine kawai wanda sunna ta ya tabbata a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma zuwa mirfaqaini kamar yanda yake a matsabar Imam Malik da kuma matsabar Imam Shafi'i cewa ai taimama zuwa gwiwar hannu wannan bai zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yanda muke bayani a cikin karatun fiqh ya zo ne a hadisi a fi'ilin wanda daga cikin sahabbai shine Abdullahi dan Umar amma Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koyar da yadda ake taimama yace inna ma kana yakfika an tadriba bi yadayka hakaza fatamsah bi wajhika wa kaffayka abinda ya ishe ka shine kawai kai haka wato ka bugi kasa da hannayenka a wata riwaya ya kara da kan cewa sannan ya kakkabe wato abinda ke ciki na tsakon kwani sannan ya shafa fuskokinsa da tafukan hannunsa wannan shine taimama kuma wato bugun kasa sau daya ya wadatar shine sunna ta zo da shi idan mutum ya zo ya yi sau biyu wannan ya zo daga cikin fi'ilin Abdullahi dan Umar kamar yadda yake a cikin sifar taimama a matsabar Imam Malik cewa sau biyu ake bugun kasa bugu na farko a shafa fuska bugu na biyu a shafa hannu zuwa gwiwar hannu amma hadithin Ammar wanda ke a cikin Bukhari da Muslim kawai bugu ɗaya ake yi ka shafa fuskarka ka shafa hannayenka kuma wannan ya wadatar idan mutum ya yi kamar yadda yake a sauran matabubin musulunci famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafa fuskokinku da hannayenku wannan ita ce ayar da ta tabbatar da taimama kuma hukunci saukar taimama ya bayyana albarkar da ke cikin Aisha radiyallahu anha da gidan sayyidina Abubakar domin Aisha ita ce sanadiyar saukar ayar taimama kamar yadda ya zo a cikin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wani daga cikin yaƙoƙi sai ya ɗauki Aisha tare da shi Aisha sai ta ari abun wuya an zo wani waje da ake ce ma zatul jaish kusa da shiga an kusan shiga Madina gab da Madina ne kusa da Abiyar Ali zatul jaish ko albaida a nan wajen sai ta nemi abun wuya ta rasa ta ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasula na yadda abun wuya na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk a tsaya saboda abun wuyan Aisha ya tsaya da kowa aka tsaya sai an nemi abun wuyan nan a cikin wannan akwai kula akwai yanda miji yake kula da mutuncin mace ba mu ku ba kaga sai dai balbalin bala'i in aka ce mace tayi abu za ta sabbaba wannan shikenan sai ka ta wani ya nuna dole ai rahama aga rahama annabi sallallahu alaihi wasallam ga Aisha ummul mu'minin ya tsayar da rundunar mayaka baki daya aka tsaya a nan wajen ana neman abun wuya kuma wanda ya nuna muhimmancin kula da dukiya ba a so a tozarta dukiya dan abun wuya bar a sai wani a'a shi wancan waye ya bada kudin da aka kai wancan din da zaka tozarta shi daga taskarka take ba daga taskar Allah ba saboda haka ba a so a tozarta dukiya dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da rundunar mayaka baki daya a nan wajen kuma ba guzurin ruwansu ya kare dan su da za su shiga Madina ne sun kusan shiga Madina saboda haka duk ruwan da ake da shi ya kare kuma wajen da suka sauka ba wuri ne wanda yake akwai ruwa a wajen ba ba rijiya ba tafki saboda haka aka tashi da sahabbai waɗansu abin ya dame su suka je suka samu sayyidina Abubakar suka ce yanzu ba ga abin da Aisha ta yi ba ta tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sojoji musulmi baki daya ba su da ruwa kuma wajen da aka tsaya babu ruwa Abubakar ya zo ya samu Aisha ya gaggaya mata magana ya rinka ma tsikararta to ita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan cinyarta wannan tsikarin da yake mata da bulalarsa yana sanya dabadan jin nauyin annabi sallallahu alaihi wasallam kada ta yi motsi ya farka ba da wannan abun zai sanya ta zabura amma dole haka ta cije haka karfin hali irin na kuma a lokacin nan Aisha radiyallahu anha fa ya shekara 14-15 ce dan a gazotul muraisi ne shekara ta 5 ko ta 6 bayan hijira kaga lokacin tana shekara 14-15 amma kaga kajiru irin wannan jimiri saboda sanin kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta san ta wani motsi wanda zai tashe shi daga baccin sa haka ta jure har sai tukuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da ya tashi shine sai ya ce wa mutane lokacin sallar asuba ai taimama aya taimama ta sauka akai bayan an yi taimama an yi sallah da aka tashi za a tafi da raƙumin ya tashi sai aka ga abun wuyan aka sallah raƙumin saboda haka duk abin Allah ya kawo shi ne domin wannan rahama ta sauka ga al'umma aya taimama sai Usayd ibn Hudayr ɗaya daga cikin shugaban al-Ansar ya ce ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr wannan ba ita ce albarka ku ta farko ba ya mutanen gidan sayyidina Abu Bakr a wata riwayar yace mata ya ala Abu Bakr ba abin da zai same ku wanda kuke kinsa face Allah ya mayar da shi albarka ga musulmi yanzu dubi a kisar if da ake mata sharri shi ma wanda yanda abin ya zamanto albarka gareta da kuma musulmi aka zaukar da aka sifanta da cewa daga ta daga cikin at-tayyiba inna Allah kana afuwan ghafura lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawan afuwa ne mai yawan gafara al'afu shine wato adamul akhdhi ala dhanb shine wai zaman to kan cewa wato ba za a kama mutum ai masa hukuba akan zanubin da ya ba a yafe masa yana daga cikin afuwarsa Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa ma al'umma kuma yana daga cikin gafararsa Allah madaukakin sarki ya zaman to ya yafe musu abubuwan da suka yi a bisa kuskure a cikin wannan akwai sifanta Allah da waɗannan sunaye guda biyu sifofin Allah ne sifar afu da kuma sifar al-maghfira al-ghufran kuma al-ghafur siga ce ta mubalaga mai isa matuƙa wato mai yawan gafara kuma irin waɗannan fa'idar ambaton Allah da fa'idan sifanta Allah da waɗannan sifofi shine mu san wannan sifofi kuma mu sifanta Allah da su sannan mu tawassuli da su wajen neman biyan bukatunmu a wajen Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yadda zamu daga wajen al-afu ya nuna mana yadda zamu tawassuli yace ma Aisha in Allah ya sa ta dace da daren Lailatul Qadr addu'ar da zaki tace Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni a wajen kuma sifar al-ghafur yana daga cikin addu'ar da yake yi Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahimul ghafur yana yin haka sau 100 a rana kamar yadda yazo a cikin amalul yawmi wal laila na sunan an-nisa'i wanda wannan ya dan haka waɗannan sifofi ne na Allah kuma sunaye ne na Allah jalla wa ala tara saboda yake da mutum tara
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
الله يأتي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب شمبك قوات النور عند أكباس ونربو دقشكين إلم للتافيبا littafi anan shine al-taurata wal-injil wato malaman yahudawa da nasara ake nufi sune wanda aka ba su rabo na daga cikin ilimin littafi yashtaruna dalala suna musanya bata suna musanya wannan shiriyar da ta samu ta zo musu ta ilimin littafi da wato bata ma'ana suna miƙa ilimin littafin su sai bata wato sun san ilimin sun take sun dauki bata a maimakon sa wayuriduna an tadhillu sabil kuma suna nufin ku karkace gabarin hanya wato suna so kamar yanda suna so kamar yanda su suka karkace hanya suka ji umarnin Allah suka kibi suka canza addinin Allah suna so kuma ku yi haka abinda suke so kenan wato ma'ana wannan istifa wannan tambaya ce ta ban mamaki ai kai mamakin waɗannan domin shi dabi'ar ilimin littafin Allah zai sanya kai ya zamanto kanci ka zamanto cewa manisanci ne kai daga bata amma kuma kana da ilimin Allah amma kuma kana zaben bata akan shiriya wannan abin mamaki ne abun mamaki ne ya zamanto kana da ilimin littafin Allah amma kana musanya bata da shiriya kana musanya shiriya da bata ka miƙa shiriya ka karbi bata kuma ba banda wannan kana son waɗanda ma suke shiriyar su bar shiriyar su ma su dawo su zamanto akan bata su to a cikin wannan akwai tsoratarwa da gargadi akan ahlul kitab ahlul kitabi dabi'ar su kenan sun sani suna da ilimin littafi amma sun kibi sun kisubi saboda haka ku kiyaye su domin sun riga sun an ba su ilimin littafi amma sun take shi sun fifita bata akan ƙarya kuma so suke ku bata kamar yanda suka bata waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a suna so ne a ce wato kun kafirta kamar yanda su suka kafirta domin ku zamanto daidai wa daida yanzu kun muka lura abinda yanzu kafirai suke kai kenan me suna cewa wai me yasa ne musulmi kamar yanda Kirista aka yi reformation aka yi wato juyin juya hali da sake salo na addinin Kirista me yasa ba za a yi ma addinin musulunci ba a cikin lokacin a shekara 10 a wato karni na 16 haka aka yi abin da ake kira reformation aka samu su Calvin suka ce dole a canza addinin Kirista ya dace da cigaban zamani dole ne ya zamanto a ba mutane daman ya zamanto kanta sun dauki fahimtar su sun tabbatar da ita su ma su karanta littafin Allah su fahimci abinda suka fahimta kuma abinda suka fahimta su ce wannan shine zai zamanto addini ta haka aka canza addinin Kirista to akwai yanzu ahlul kitabi abinda suke kira kenan kuma suna nan da wurare a cikin yanayi da gizo suna cewa dole a musulmi sai da su ma a addinin su haka a lokacin da aka yi wannan shine aka canza ɗaya daga cikin misalan abinda aka yi shine suka halatta riba domin da riba a cikin tarihin addaular a cikin tarihin Kirista addinin su haramun ce amma da aka yi wannan da aka yi wannan reformation da ake fada ya zamanto farkon abin da aka yi shine aka halatta riba aka halatta mu'amala da riba to haka suke so addinin musulunci a yi dan me yanzu za a ce mata sai sun sanya hijabi sun rufe jikin su me ma'anar yin haka dan me za a ce sai an yi auren mata sama da daya in har aka yi zuwa ga hudu wannan bai dace da rayuwar zamantakewar al'umma ba dan me za a ce saki kawai a hannun namiji yake dole ma mace ita ma a bata sakin ta dan me kaza to waɗannan waɗanda aka ba su wato ahlul kitab sune wanda aka ba su ilimi nasibi na littafin Allah abinda suke so kenan mu bace daga hanya dan haka mamaki ne dole ne abun ai mamaki ai al'ajabi ne da su abinda wanda kuma yafi komai al'ajabi shine musulmin da ya zamanto cewar ya sani kuma yazo ya biya ma irin waɗannan mutane musulmi shi ma idan ya zamanto cewa ya samu ilimin addini tare da ilimin addininsa kuma ya take ya sayi bata a maimakon shiriya ya fandare hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma tamkar wannan ne in ma saboda neman duniya ko in ma saboda tsoro shi dabi'ar ilimin littafi kamar ilimin Allah ilimin addinin Allah da bi'arsa ya sanya kake zaman to mutumin Allah kamar yadda Allah ta'ala yace walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusu ku zaman to wato ma'abu ku zaman to na Allah wanda ake dangana su ya zuwa ga riko da addinin Allah da istiqama akan tafarkin Allah bima kuntum tu'allimuna alkitab saboda abinda ku kasance kuna sanarwa na littafin Allah a wata kira'a bima kuntum tu'allimuna alkitab saboda sanar da ku littafin Allah da kuke da ake yi wa bima kuntum tadrusun kuma saboda mudarasan littafin Allah da kuke wato sanin littafin Allah da mudarasan littafin Allah ya kamata ya sanya ka in ka samu ilimin Allah ka zamanto kuma na Allah ka zamanto na Allah amma ya zamanto ka san littafin Allah amma kuma ba kai ba Allah to wannan abu babban abun mamaki ne Allah ya kiyashe mu sannan Allah ta'ala ya ce wallahu a'lamu bi'adaikum Allah shine ya fi Allah shine mafi sani da makiyanku wato ma'ana waɗannan makiyanku ne duk waɗanda suke so su raba ku da addinin Allah to su ne makiya ba wasu ba kuma Allah shine ya fi kowa sanin makiyansu ya makiyan mu dan haka yanzu a wannan zamanin makiyan mu ba wai su ne waɗanda zai zamanto kan cewar suna cewar mu zo mu sadaukar da kanmu mu ba da dukiyoyin mu mu ba da rayukan mu domin ɗaukaka addinin Allah wannan ba su ne makiya ba wanda ake nema a nuna kan cewa wannan su ne makiya yanzu an mayar da wato malaman addini da masu kiraye zuwa ga addini kan cewa su ne makiya su ne masu tada zaune tsaye da sauransu a makiyan mu Allah ta'ala ya ce wallahu a'lamu bi'adaikum Allah shine ya fi kowa sanin shine ya fi kowa sanin su waye makiyanku makiya din su ne waɗannan wanda Allah ya ce mai mamakin al'amarinsu suna da ilimi amma kuma suna sun fifita bata akan ilimin kuma suna son waɗanda suke akan shari'a su bar shari'ar su dawo ya zuwa ga bata wanda suke so su raba mu da addinin musulunci wanda suke so su raba mu da shari'ar Allah wanda suke so su raba mu da al'ada ta gari ta addinin musulunci da irin tarbiyya ta addinin musulunci wanda suke so su raba mu da wannan waɗannan su ne makiyanmu wa kafa billahi waliya Allah ya isa ya zamanto Allah ya isan muku wato majibinci wa kafa billahi nasira Allah ya isa ya zamanto muku mai taimako wato waɗannan duk da su ne makiyanku in kun san su to kada kuma ku shigalta da su kada ku shigaltu da su ku riki Allah maganin makiyi ka riki Allah kai dai idan ka san kana rike da Allah to makiyanka kada ka damu da sha'aninsa kada ka damu da sha'aninsa ka riga ka sha gabansa indai kana rike da Allah amma idan ko ya zamanto kan cewar tsakaninka da Allah ba kyau to kowa fa ta sa tafi shi kadalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun Allah ya haka yake cewa muke jibinta da azzalimai ya sashe su akan sashe watakila sai ya je haɗu da wani azzalimin ya zo ya kara da kai ya gama da kai tunda kai ma azzalimin ne amma in ba azzalimi bane kana rike da Allah to zai zamanto duk wani wanda yake gaba da kai to da Allah yake to Allah ku ya isa ya zamanto maka majibinci ya isa ya zamanto maka mataimaki minal ladina hadu yuharrifuna al-kalim daga cikin waɗanda suka yi yahudawa wanda suka yahudantu suka zamanto wato daga cikin masu bin addinin yahudawa yuharrifuna al-kalim akwai waɗanda wato suke karkatar da suke canzawa zance amma wadhihi daga bigiransa wato su faɗi magana ba ita ce ainihin maganar ba su canza ta ayar Allah su canza ta in za su faɗi magana su ce ga abin da suke faɗa amma ba wannan suke nufi ba wa yaquluna suna cewa sami'na wa asaina mun ji umarninka sannan kuma mun ki bin umarnin naka wasma ghaira musma'in su ce ka saurare mu ghaira musma'in ba muna baka umarni bane kaga wannan maganar da suke faɗa kamar maganar kamar kyakkyawan magana ce ko in suka ce wasma saurare mu sai suka masu yi ce ai sun yi ladabi ghaira musma'in amma ba muna cewa ba umarni muke baka ba kun fahimta musma wanda ake je da shi wato ba wanda ake sanya shi ya bi umarni bane kamar ka ce ne saurare ni to kai kuma na ƙasa ne ka ce mana saman ka saurare ni kamar kana bashi umarni ne sai ka kawo magana kamar ta uzuri ghaira musma'in a ba muna baka umarni bane ko in suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi masa magana sai su ya rasulullah sai su ya muhammad isma saurare mu ghaira musma'in ba muna umartar ka bane amma su abinda suke nufi suke cewa ghaira musma'in mummunan addu'a suke masa kada Allah ya jiyar da kai wato Allah ya maida kai kurma kaga kamar a zahiri sun faɗi magana ta ladabi da biyayya amma saboda wato kafirci ya riga yi kanta a cikin zuciyarsu da wato gwaninta wajen sani sharri sai ya zamanto kan cewa su kawo wato abin da yake mummuna su sanya masa tufa kyakkyawa su fadin magana kamar taladabi amma nan kuma mummunan su mummunan magana suke fada wasma ghayra musma'in wa ra'ina sai kuma su ce ra'ina ra'ina tana da ma'ana biyu tana da ma'ana ari'na sam'a wato kami wato mi koman wato ba mu aran kunnanka ma'ana saurare mu saurari maganar mu kuma tana nufin ar-ra'una wato wanda yake gafalalle rafkananne in suka ce ra'ina kamar suna cewa ya marafkani ya rafkananne saboda haka su suna cewar in suka ce ra'ina din nan kamar kalma ce ta ladabi ta cewa ka saurare mu nan ku zagin annabi sallallahu alaihi wasallam su wa ra'ina layyan bi alsinatihim suna kar wato suna kariya harsunan su wato suna fadan abin da yake ba shi suke nufi ba wa ta'anan fi din kuma suna suka ga addini domin abin da suke fada suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ne ga addini yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mummunan addu'a suka ne ga addini sifan tashi da sifar gafalalle marafkani suka ne ga addini Allah ya ce walau annahum qalu sami'na nan sai aka mayar da wa'azi hatta yahudu ko mai fandarewar su da kafircin su basu karfin ai musu wa'azi ba sai Allah ya kawo wa'azi ya ce walau annahum qalu sami'na da a ce sun ce sami'na mun ji wa ata'ana kuma mun bi kamar yadda mu'mine suka ce wasma kuma suka ce ka saurara ba wai su kara da ghayra musma'in ba wanzurna kuma ka ce ka saurare mu ko kuma ka abin eh ka saurare mu ka fuskance mu maimakon su ce ra'ina a maimakon su fadi wannan su ce wanzurna lakana khairan lahum da fadan waɗannan maganganu da wannan hali ya zamanto alkhairi ne a gare su walakin amma ba su haka ba walakin la'anahumullah sai dai Allah ya la'ance su bi kufrihim saboda kafircin su fala yu'minuna illa qalila ba sa yin imani sai kadan daga cikin su dan haka kadan ne daga cikin yahudawa waɗanda suke imani wanda yake mafiya yawan su a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su imani ba amma kadan din nan da suke imani wannan yasa suka cancanci Allah ya musu togaciya ya ambace su saboda martabar su saboda darajar imani ko da mutum ɗaya ne in ya zamanto kan cewa yayi imani a cikin dubin dubatan mutane wannan zai sanya shi zamanto fitacce zai sanya shi zamanto wanda ya cancanci a ambace shi saboda alkhairin da ke cikin imani da girman hasken imani Allah madaukakin sarki nan ya sifanta wannan dabi'a ta Yahudawa kuma yace Allah shine mai taimako akan su domin wata daga cikin ma'anar wannan ayar shine wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiran min alladhina hadu Allah ya isa ya zamanto majibinci daga Yahudawa Allah ya isa ya zamanto mai taimako a gare ku daga Yahudawa sannan yuharrifuna alkalim sannan kuma ai bayanin waɗannan miyagun suke kunsu wato a wani tafsirin waɗansu ba su yi wukufi akan wannan ayar wa kafa billahi nasira suka tsaya ba sai suka ce wa kafa billahi nasiran min alladhina hadu Yahudawa din nan ga wannan shine sifar su wanda aka ambata to Allah ya isar muku ya zamanto mai taimako ya isar muku ya zamanto majibinci a gare ku akan sharrin su wanda a cikin wannan akwai lallashi da cewa kada ka shagaltu da wato makiyan addini kada ka shagaltu da su kamba ma ka su baka tsoro tunda ba da kai suke yi ba da Allah suke yi inda ka kasance tare da Allah din Allah madaukakin sarki ya bar mu tare da ya bar mu akan tafarkin sa ya sanya mu a cikin wadanda yake jibintar al'amarin su za mu tsaya anan wajen insha Allah mako mai zuwa insha Allah za mu fara da amsa tambayoyi kamar yadda manhajin mu yake daga farkon karatu zuwa wajen 4 da rabi sannan kuma sai mu karatu din zuwa karshen sa'a din subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk